Tapaichin magabata. Tapaichin gaskiya.
Tapaichin magabata. Tapaichin gaskiya.
Tapaichin magabata. Tapaichin gaskiya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينهك يوم السوراري ونن درسيني زنقباتر أكن تشيتشي كتشيد أكي غمدا ردود raddoji da ake wa Dr. Ahmad Gumi wanda mutane wasu daga cikin mutane hankalin su na tashi idan sun ji ana ma Dr. Ahmad Gumi raddi ko sun ga ana rubutu akan Dr. Ahmad Gumi akan munanan aqidu da fahimtoci da yake da su wasu suna kallon gidan da ya fito wasu kuma suna ruduwa da kalaman da ke fitowa daga bakin shi na cewa ya zo ne gina abin da ko yana gina abin da malam ya gina ne ko yana jaddadawa da kokarin karewa haka kuma suna ruduwa da irin cika bakin da yake na cewa duk wanda ya ji wani kuskure ya zo ya zauna da shi ko washi abu da take na makamancin wannan to yana da matukar muhimmanci mu fahimci cewa wannan maganganu da Dr. Ahmad Gumi yake yi mujarradin da'awa ne kawai babu tabbaci akan haka kuma ba gaskiya bane dalili kuwa shine Dr. Ahmad Gumi malamai da yawa sun zauna da shi a ƙasar Saudiya tun kafin ya dawo Najeriya bal tun kafin ma a san cewa zai dawo Najeriya ya zauna akan wata kujera a zauna da shi akan munanan aqidin da yake da su da wasu abubuwa da ya dauko a cikin nazarce-nazarcen shi da abubuwan da ya hanga ko ya kalla a cikin littattafan turawa ko ya kwaso a cikin littafin da ba na ahlus sunna wal jamaa ba amma kuma babu wani fa'ida a zaman da aka yi da shi zamar maki daban-daban haka kuma bayan dawowar shi Najeriya ya fara wa'annan soke-soken da bannace-bannacen nashi kuma malamai ba su kyale shi ba wanda suke ahlus sunna wal jamaa wanda suke kan tafarkin gaskiya duk da wasu sun yi kara sun kauda kai daga barin yin magana akan abubuwan da yake yi domin ganin gidan da ya fito da makamancin wannan to mu ahlus sunna wal jamaa ba ma kara akan abin da yake bata ne ko abin da yake banna ne duk abin da ya fito fili na bata ko banna daga wani daga cikin wanda yake da awan sunna za a maida mai da martani a nuna kuskuren shi in ya karba alhamdulillah abin da ake so kenan in kuma ya ki karba to ba za a yi shiru ba a kyale shi akan wannan batan ko ya tabbatar da mutane wannan shine tafarkin da Allah subhanahu wa ta'ala daura annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka muke bayanin ayoyi dalla-dalla daki-daki domin kai bayanin ka fayyace tafarkin mujrimai tafarkin mabarnata ko domin tafarkin mabayyana wato mabarnata ya fito fili kowa ya ganshi ya fahimce shi wato wannan darasi da za ku saurara insha Allah ta'ala zai kunshi wasu zantuka daga bakin babban malamin mu al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda yake mahaifi ne ga shi Dr. Ahmad Gumi wanda maganganu ne wanda sun cancanci a rubuta su da ainihin ruwan zinari wato da tawadan zinari saboda muhimmancin su wanda in ka dauke su ka auna zaka ga kamar raddi ne shi malam yake ma ainihin dan nashi da irin munanan aqidin da ya kawo amma kafin mu sanya irin waɗannan maganganu na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi da rahama bari mu fara zayyano da jero ainihin irin munanan aƙidu da fahimtoci da Dr. Ahmad Gumi Allah ya shirye shi yake da su. Na farko akwai inkarin dawon Annabi Isa alaihi salatu wassalam, wanda hadisai mutawatirai, wato hadisai da yawa cincirin dantarin hadisai, sun tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi Isa alaihi salatu wassalam zai dawo a ƙarshen zamani. Kuma a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama sunan Annabi Isa, yace Isa dan Maryam, wato Isa dan Maryam zai dawo a ƙarshen zamani. Wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa tun daga sahabbai har zuwa wannan zamanin da muke ciki. Babu wani daga cikin ahlus sunna wal jamaa da ya kauce mu wannan aqidar. Har a imma guda hudun nan, al-Imam Abu Hanifa, Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, dukkan su sun tafi akan wannan. Amma Dr. Ahmad Gumi yayi buriz da wannan aqida, ya dauki aqidan Mu'tazilawa da Jahmiyawa, wanda wa'annan gaggagangan kungiyoyi ne na ƴan bid'a wanda suka saba wa aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a. Kuma tunda malaman Ahlus Sunna wal Jama'a suke musu ayin raddi da maida musu da martani, kuma suke tsoratarwa daga duk wanda yake bin wannan tafarki na irin wa'annan wato munana aqidu. Allah ka tsare mu. Amma Dr. Ahmad Gumi ya inkarin wannan dawon Annabi Isa alaihi salatu wassalam, ya kuma ya amfani da hankalin shi da ruduwa da abin da ya sani na ainihin ilimin boko, yace ba Annabi Isa bane zai dawo, wato Salahuddin al-Ayyubi ne zai dawo. Wannan yayi haka a cikin masallacin Sultan Bello, har ya sanya projector yana nuna ma mutane irin yanda Salahuddin al-Ayyubi yani ya bude Qudus. To wannan ita ce mummuna aqida ta farko da Dr. Ahmad Gumi yake da ita, wacce ta saba ta yi hannun riga da ainihin aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a. Sannan daga cikin mummuna aqidan Dr. Ahmad Gumi, Allah ya shirye shi ya tsare mu daga wannan tafarki nashi, shine yana kallon shari'ar musulunci ba ta da tsarin samar da shugabanci. Wato shari'ar musulunci ba ta da wani takamamman tsari, tabbatacce, ingantacce, nagartaccen tsari wanda yake na shugabanci ko na samar da shugabanci. Da wannan mummuna aqidar ne ya ainihin fifita tsarin demokradiyya akan shugabancin Khulafa'ur Rashidin, Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum, wanda suka yi tsawon shekara 30. Yace demokradiyya ta samar ma al'umma alfanu da zaman lafiya da kwanciyar hankali fiye da shekara 30 na mulkin Khulafa'ur Rashidun. Subhanallah. To sannan daga cikin munanan aqidin shi akwai tabbatar da cewa binciken zamani na scientist yana kora abin da ya tabbata a nassin Al-Qur'ani ko sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana cikin munanan aqidu na Dr. Ahmad Gumi, wanda zai iya kai mutun zuwa ga ridda. Allah ka tsare mu. Ka tabbatar da cewa abin da scientist wato manazarta masana kimiyya suka tabbatar yana iya kore wani abu daga cikin nassin Al-Qur'ani ko sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce. Da wannan ne ya ainihin tabbatar da ko ya kore tasirin sihiri. Dr. Ahmad Gumi ya kore cewa sihiri yana tasiri, ya ƙaryata hadisin da ya tabbata a cikin hadisai ingantattu, wato a cikin littafai na hadisin ingantattu kamar Sahih Bukhari da Muslim, akan cewa an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri, kuma dalilin wannan sihirin ne aka saukar mai da suratul Falaq da kuma suratul Nas. Amma Dr. Ahmad Gumi ya kora wannan, haka kuma ya kora tasirin shiga, wato shigan aljanu jikin mutum, saboda a kimiyyance ko a likitance yana ganin wannan abun bai tabbata ba. Allah ka tsare mu. Ko binciken zamani ya yi inkarin wannan da wasu miyagun abubuwa da yake shigarwa ƙarƙashin wannan. Sannan daga cikin miyagun aqidan shi akwai wajabta taqlidanci ga ainihin Imam Malik, da lallai dole sai dai a makalkalewa mazhaban Imam Malik, kuma wannan ya kai shi ga ainihin fifita maganar Imam Malik akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Wannan na daga cikin munanan fahimta wanda Dr. Ahmad Gumi ya zo ya jaddada a wannan ƙasa, ya kuma kora mutane daga ingantaccen hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kawai ya tabbatar da ainihin mazhaban Imam Malik ko kuma dan ainihin Imam Malik bai aiki da wannan hadisan ba misali ko bai kawo su ba a cikin ainihin Muwatta wannan yasa Imam wato shi Dr. Ahmad Gumi Allah shirye shi yayi da awan cewa da hadisin da ainihin Imam Malik bai sanya shi a cikin wato Muwatta din shi ba to wannan hadisin hadisai ne wanda Imam Malik ya watsi da su a bola shi kuma irin su Imam Al-Bukhari da Muslim da makamantan wa'annan suka koma suna bibiyan su domin tattara fitina da bola suna karantar da al'umma da wannan ma yayi ainihin ci mutuncin manya-manyan malaman hadisi da malaman sunna kamar ainihin Imam Al-Bukhari din da Imam Shafi'i yake nuna cewa Imam Shafi'i yayi karatu a wurin ainihin Imam Malik amma bai samu ijaza ba ya gudu wa iyazu billah sannan kuma yayi magana ainihin akan Ibnu Taymiya da Ibnu Al-Qayyim daga cikin kuma malaman wannan zamanin ya ainihin taba ainihin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya jikinsa da rahama sannan daga cikin munanan fahimtoci da Dr. Ahmad Gumi yake da su akwai ruduwa da ci gaban da Turawa suka samu da kuma yaban su har wani lokacin ma ya dinga fifita su akan musulmi da kushe duk wani abu da yake na musulmi wannan ya yi amfani da shi a wurare daban-daban domin ainihin kwarzanta turawan yamma daga ciki ya yi bayanin ainihin irin kyawun halaye da suke da shi da wasu abubuwa wanda duk da su yake nuna sun fi musulmi wato kaman abin nan bayan kasancewansu duk da kasancewansu kafirai ne wanda yake ba su da addini ko ba su ma yadda wasu daga cikin su ba su yadda da akwai Allah subhanahu wataala ba ko makamancin wannan Allah ka tsare mu sannan abu na shida daga cikin munanan fahimtoci na ainihin Dr. Ahmad Gumi shine ya halatta rabon banki kuma yana kushe bankuna wanda suke bankuna da suke bin tsarin addinin musulunci kamar irin su Jaiz Bank yana nuna waɗannan bankunan su ne ma ba su dace da tsarin addinin musulunci ba amma bankuna wanda suke ta'amuli da riba su ne suka dace saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya haƙu Allahu riba wa yurbi sadaqat wato ita riba Allah subhanahu wa ta'ala na dankwafe ta sannan kuma yana sa ma'ainihin dukiya da aka bada ta sadaka ta haɓaka to sai kafa hujja da irin wannan ayoyi akan cewa ai bankuna idan muka kalli bankuna da suke tsarin conventional banks masu tafiya akan interest su wayannan bankuna din suna da wato suna ci gaba ne suna samun profit suna samun riba amma bankin da yake na musulunci ko da kushewa yake yi saboda haka daga cikin hujjojin shi na halatta riban banki shine wannan dalili wanda yake dalili ne mai rauni matuƙa Allah ka tsare mu sannan kuma ya ce babu riba a cikin kuɗin da muke amfani da shi wato currency da muke amfani da shi ya dauko ta ainihin fatawa wacce take fatawa ce da ta sabawa abin mafi galibin malaman wannan zamanin suka tafi akai wanda kuma fatawar su ita ce daidai saboda idan ka cire riba a cikin kuɗi to kaman za yani ka cire wato zakka ma kenan a cikin wannan kudin ba za a fitar da zakka ba a cikin wannan kudin da muka mantun wasu abubuwa na banna don haka wannan yasa yanzu insha Allah ta'ala zan jiyar da ku wasu daga cikin zantuka maganganu na ainihin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi masu tsadan gaske wanda insha Allah ta'ala zaka fahimci cewa albasa ba ta halin ruwa ba malam yayi gabas dan shi kuma yayi yamma Allah ka shirye da shi amma da farko yana da kyau mu sani cewa mu ahlus sunna wal jamaa an gina mu ne akan karban duk abin da yake ya zo cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai dan haka muna tare da duk wani malami a duk inda ya dace wurin bin wannan tafarki din sannan muna aje maganar malami duk girman sa duk matsayin sa idan ya saba mu wannan tafarkin ko da gangan ko da kuskure ko da rashin sani wannan kuma ita ce karantarwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya jikanshi da rahama da sauran musulmi baki daya kuma muna cewa littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu muke riko da su a bisa fahimtan magabata na kwarai manya diban fari sai mu ce magabata na kwarai ba magabaci ba domin dukkan su wayannan magabatan namu ne ba dai muke dauka ba kaman yanda masu da'awan daukan mazhaban malikiya suke kai Allah ka shirye da mu to wani yana iya cewa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ai ya bada fatawa na halaccin riban banki shi ma sannan kuma marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya tafi da cewa Annabi Isa alaihi salatu wassalam ba zai dawo ba ƙarshen zamani sai mu ce eh tabbas haka ne Malam Abubakar Mahmud Gumi yayi wannan kuskuren Allah ya ji kanshi da rahama akan wa'annan abubuwan masail din guda biyu to amma kamar yanda muka faɗi Malam Abubakar Mahmud Gumi mutum ne mai son gaskiya kuma mai bin gaskiya sannan a lokacin da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yake da rai Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ya rubuto wasiƙa zuwa ga ainihin Malam Abubakar Mahmud Gumi yana mai nasiha yana mai gyara akan wannan babban kuskure da ya tafi akai na cewa Annabi Isa ba zai dawo ba saboda wannan ita ce aqidan ahlus sunna wal jama'a qatibatan gaba ɗayan su Allah ne mafi sani amma gaskiya wato amma da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana da rai kuma yayi tsawon kwana bayan wannan wasiƙar da ya samu daga Sheikh Abdul Aziz bin Baz da akwai yiwuwar zai janye daga wannan fahimta ta shi na cewa Annabi Isa ba zai dawo ba domin kuwa Sheikh Abdul Aziz bin Baz wanda yake aboki ne ga ainihin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansu da rahama ya shayi wa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi din nasihohi da gyare-gyare akan wasu kurakurai kuma malam har kafin ƙarshen rayuwarsa yana ta gyare-gyare a cikin musamman littafin shi ainihin Raddul Azhan wato Raddul Azhan ila ma'ani al-Qur'an to kaga wannan ke nuna cewa inda malam na da rai la'alla malam zai iya taraju'i daga wannan fahimta na cewa Annabi Isa ba zai dawo ba wannan kenan sannan kuma shi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya koyar da mu ya karantar da mu cewa duk abin da ya sabawa al-Qur'ani ta hadisi to ba ruwan shi da shi kaga koda ba komai zamu iya cewa mu yanzu alhamdulillah mun fahimci cewa wannan fatawa ta malam da ya bayar ko duk wata fatawa da malam ya bayar a babun aqida ne kamar masalan dawon Annabi Isa ko a babun furu'a ne kamar halaccin riba wanda malam ya bayar a lokacin rayuwarsa a yanzu kuma muka gane cewa ya sabawa karantawan alqur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce Allah ya gafarta wa malam mu qur'ani da hadisi zamu bi kuma wannan ita ce karantarwa da malam yi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kamar yanda zaku ji daga bakin shi yace ku duba duk abin da ya sabawa alqur'ani ko ya sabawa hadisi ba ruwana da shi yanzu zan kawo mana zantutukan malam Abubakar Mahmud Gumi ina so kai mai saurare ka bani kunnanka na basira ka saurara cikin natsuwa kai hakuri kada ka kalli girman Dr. Ahmad Gumi ko girman kujeran da yake kai ko girman gidan da ya fito ko makamancin wannan a'a ka kalli menene gaskiyar da ta fito daga bakin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai ka auna Dr. Ahmad Gumi Allah ya shirye da shi akan skeli Allah ka datar da mu zan yi ne kaman sigan tambaya sai in sa muryar malam domin aji tambaya ta farko Allah shi gafarta malam menene matsayinka game da abin da ya saba wa Qur'ani ko hadisi
ko hadisi ba abin da ya saba mu Qur'ani ko ya saba mu hadisi ba ruwa na da shi eh wato abin da nake zan yi magana zan in nuna muku da yawa nake sa ku yi aiki da mazhabin littafan da an gare mu nan na mazhabobi kuma ina hana littafan mazahibu su shigo domin munan sababbin mutane muke ko ba sababbin muke ba inda ake faɗa a kan musahabi da makaruhi a kan kashe mutane to balle an kawo littafan waɗanda yake sun saba ma abin nan ba sai ya ta faɗa ba kun gane ko wato domin ba wai dan abin nan ba dan ina cewa kada ayi a'a dan wato mutane su yi karatu ta kwan in sun yi karatu su ba su kai ga wannan abu wata rana ma in an ce Abubakar Gumi ya ce zai ce Abubakar Gumi ke bi ne ya gama ku da shi kun gane ko
to abun lura anan zamu ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yayi bayanin dalilin da yasa a farkon al'amari ya hana a shigo da littafin wasu mazhabobi saboda a wancan lokacin mutane suna cikin sabon fahimta a hankali ake fahimtan al'amarin addini dan a wancan lokacin kamar yadda ya faɗi suna faɗa ana kashe-kashe ma akan makaruhi da mustahabi abinda yake makaruhi da mustahabi ana kashe-kashe akai to sai malam ya lura da maslaha a wancan lokacin ya takaita su akan littafin mazhabin malikiya kaga wannan shine abu luna na farko kuma da karatu ya fara tsufa ya fara dadewa a cikin al'umma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shi da kanshi ya bada fatawoyi akan wasu mazhabobi wanda ba na malikiya ba kamar fatawansa akan halaccin cin naman doki da misali yanka dabba da mota ta bige ta wanda an tabbata wannan buge wanda mota ta yi mata shure-shuren da wannan dabban take yi za ta mutu a cikin wannan yanayi amma malam ya ce a yanka ta a ci domin a mazhabin malikiya idan dabba aka buge ta a irin wannan yanayi ba za a ci ba to amma kaga malam sai ya bada fatawa akasin wannan domin ya nuna ma lokacin daga baya-baya al'amuran mutane ya fara daidaita sun fara fahimtan wannan sannan abu na biyu da za mu lura daga cikin maganar da muka saurara yanzu na malam Abubakar Mahmud Gumi shi ne ya ba mu wata ka'ida wacce shi ma ya gaje ta ne daga wurin magabata na kwarai cewa wata rana ma za a ce Abubakar Mahmud Gumi ya ce sai mutane su ce gumi muke bi Abubakar Mahmud Gumi muke bi me ya gama mu da shi ma'ana kaga wannan ba rashin kunya ba ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ake bi idan gumi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya faɗi wata magana ta sabawa karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wata ayata alqur'ani sai mu ce Allah ya gafarta mu malam ai ba gumi Allah ya turo mana mu bi ba wannan wata fa'ida ce a wannan gaba din abun lura na uku a ƙarƙashin wannan magana da muka saurara shine ba rashin kunya bane a ajiye maganar da ta saba maganar wani malami da ta sabawa alqur'ani ko hadisi dan kuwa ba maganar wannan malamin ake auna alqur'ani da shi ba bal ana auna maganar malami ne da alqur'ani ko hadisi sannan sai abu na hudu da zamu lura da shi a wannan magana da muka saurara shine Dr. Ahmad Gumi in muka lura shine ya shigo da fitina cikin wannan al'umman kasantuwar mutane sun karbi wannan da'awa ta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kuma suna karban abin da ya dace da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam koda a wace mazhaba ce su kyale duk abin da ya saba ma alqur'ani da sunna koda ko a mazhaban malikiya ne kamar yadda malam ya faɗi amma shi yazo ya ce a dole sai dai a bi mazhaban malikiya to Allah ka shirye da mu sai tambaya ta biyu yanzu da zamu gabatarwa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa Sheikh Allah ya saka da alkhairi shin idan wani daga cikin a'imma kamar Imam Malik rahimahullahu ya faɗi wata magana da saba wa alqur'ani ko hadisi za a karbi wannan magana ta shi shin ana auna maganganun a'imma ko ba a yi misali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan yin azumin sittu shawwal bayan gama ramadan amma Imam Malik ya karhanta hakan
wa qala Imam Malik rahimahullahu duk cikin sharhin wancan ne wato cikin sharhin abin nan magana farko ce ta Abdullah ibn Abbas wata shi Imam Malik yana cewa ma minna illa raddun wa mardudun alayhi cikin muhimman malamai ba kowa cikin muhate wanda yake in ya gama gana waɗanda a gabanin sa wanda yake ta saba mu magana Qur'ani ga ganin su ta ko ta saba mu hadisi ga ganin su zai ce a shine mai raddi aw mardudun alayhi ko ya hadi magana wani almajirin sa ya gane ta a malam ban yarda da wannan ba don annabi ya ce kaza ko Qur'ani ya ce kaza annabi ya ce kaza duk haka muke kun gane illa sahib hadal qabri sai dai mai wannan qabri annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai ne zai hadi magana ba kowa ya shiru ya saddaka shi amma ko fada auna maganan nan wannan maganar Malik ce. Wa qala al-a'immatu fi hadha al-ma'na kathir, wato abin nan shugabannin malamai sun ce ga wannan magana da Malik ya faɗa wato akwai abu mai yawa. Ma zal al-ulama rahimahullahu yashhaduna fil waqi wa qa'i, wato malamai ba su gushe ba suna ijtihadi ga kowace mas'aloli. Wa man asaba minhum falahu ajrani, kowane malami in yayi ijtihadi ga mas'ala in yayi daidai to yana da lada biyu, lada samun daidai da lada aiki da ita. Wa man akhata falahu ajr, wanda yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada daya. Kama shi da hadisi, kamar yadda yake cikin hadisi, lakin idza sabana lahum ad-dalil akhadhu bihi wa taraku ijtihadahu. Amma duk da haka kowane malami yayi ijtihadi bayan ya ga abin nan, ya yi hukunci, yace hukuncin kaza kaza ga gani na, sannan bayan haka nan sai aka kawo masa nassi, to wajibi ne ki bar nassin sa, ba ki bar ijtihadin sa ya komo ga nassi. Kun gane ko? To wa amma idza lam yablughum mul hadith, amma in hadisi bai zo gare su ba, aw lam yasbut an an-nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fihi hadith, koko babu wani hadisi wanda ya inganta daga annabi, aw sabata, koko akwai hadisi wala hu mu'adilin, yana da wani hadisi wanda ya saba masa, aw muhassisun, ko kuma akwai hadisi wanda ke bai saba masa ba sai dai yayi masa kaidi, wa nahaw zalika, da fadamkacin wannan wahina idin yasubu lil imam an yashhida, nan yana halatta ga kowane malami ya ijtihadi ya bada ra'ayinsa. Kun gane?
To alhamdulillah, mi saurare kaji yanda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala ya amsa wannan tambaya. Abin lura na farko cikin bayanin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah jikin shi da rahma ya amsa waɗancan tambayoyin har da ƙarin bayani ma. Sannan abu na biyu, ba rashin kunya bane ɗalibi ya tambayi malami hujja akan maganar da ya faɗa, ko ya aje maganar malami ya ɗauki ta wani malami wanda ya zo da hujja daga Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na uku, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake sadda kai, wato ake kwantar da kai a bi shi ba tare da an tambaya ba, amma kowane ne daga cikin a'imma ba a rufe ido a kaskan da kai a bi shi ba tare da dalili ba sai an ji dalilinsa. Amma Al-Qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam su ne madogaranmu, don haka ba za mu ajiye Al-Qur'ani da sunna ba ingantacciya mu bi maganan wani wanda babu wani dalili a kai. To sai tambaya ta uku, wacce ita ce ta ƙarshe da za mu yi ma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya jikin shi da rahama, ita ce shin ana inkari ko raddi ko musu ga wanda ya bar Al-Qur'ani ko hadisi ya kama maganar wani malami? Shin duk abin da wani imami daga cikin a'imma ya faɗi dalili ne akan mu dole mu karɓa, ko ya saba wa nassin Al-Qur'ani da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam?
Wa qala al-imam Ahmad, sanna imam Ahmad yake, haddathana Ahmad ibn Amr al-Bazzab, haddathana Ziyad ibn Ayyub, haddathana Abu Ubayd al-Haddad, an Malik ibn Dinar, an Ikrama, an ibn Abbas, qala laysa minna ahadun illa yukhadh min qawlihi wa yudau wa yudau, wa to babu kowa daga cikin mu, inji shi Abdullah ibn Abbas, babu kowa daga cikin mu fate ana daukar wani abu daga magana shi wa yudau, kuma ana bayin wani abu gairin annabi sallallahu alaihi wasallam banda annabi. Wa ala hadha wa yajibu al-inkaru ala man taraka ad-dalila, don haka wato wanda anka ce ga Qur'ani ko ga hadisi ya bari ya kama wata magana wani malami, to za a yi masa musu babba li qawli ahadin min al-ulama, ko magana wace ya kama in dai da magana wani malami ce wanda bai ga hadisin da ya dogara ba, bai ga Qur'anin da ya dogara da shi ba, ga wannan Qur'ani ya saba maganan nan, to ko wane ne ya bi wacce magana za a yi mai musu? Ka ina man ka, ko wane ne? Kun gane? Wannan nususul a'immati ala hadha, wato kuma akwai hadisai da yawa na shugabanni waɗanda sun ka nuna haka, wato ko faɗi magana inda kaga wata baka ga inda ya dogara ba, kaga wata hujja ta Qur'ani ko ta hadisi wanda yake ta saba masa filas ne, ka bar wacce magana ta shi ka komo ga abin da an kace.
To alhamdulillah mai saurare, Allah ya mana albarka baki daya, ka saurara abin da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya fadi. Wannan magana bata bukatan wani karin bayani, domin mallam a cikin wannan bayani ya yi gamsasshiyar bayani ga duk wani mai neman gaskiya, wanda kuma gaskiya ce ke gaban shi ba kallon matsayin Dr. Ahmad Gumi ba ko matsayin wanda yake wannan bayanin. Daga ƙarshe wannan bayani sun tabbatar mana da cewa lallai albasa ba ta yi halin ruwa ba, sannan kuma sun wanke Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu daga barna da miyagun aƙidoji da ɗansa Dr. Ahmad Gumi yake yaɗawa da sunan jaddada karatun malam ko kara da awar malam. Sannan wannan waɗannan abubuwa Dr. Ahmad Gumi yake yi ba su rage darajar malam ko ƙimar malam a wurin duk wani ahlus sunna ba ta kowane fuska. Daga ƙarshe yanzu insha Allah ta'ala zan cike mana da bayanin babban malaminmu Sheikh Bashir ibn Nuh as-Salafi hafizahullahu ta'ala, inda yake cewa
amma abu ne mai girman gaske irin wayannan abubuwa masu girman gaske sosai yanda ya kamata, da haka ban ga dalilin zaba wani mutum uzuri ba tun a Saudi aka yi wa tare da shi, sannan dawon shi kusa shekara 10 wani abu ai uzuri ya riga ya kare, ya riga ya kare duka ake barnan da yake wa sunna kuma da mai ambata ko mai rawani bai mata wannan barnan daga bai yi gaskiya. Kuma malamin ambata ne wallahi da a ce ba dan gidan malam bane, da haka abin da abin shi kuma sun manta Annabi Nuhu akwai kafiri a gidan shi dan shi, Annabi Lutu akwai mata shi kafira, haka duk an samu wannan abuwa daga da haka fantarin yaro bai rage darajar uban shi, fantarin yaro bai rage an darajar gidan su, da haka nan a fito a faɗi abu shine daidai kuma a nuna matsayin gidan, da haka Gumi yaran shi sun fi miliya dan yaro ya fantare ba kusurin da haka dukkan nan yaran shi ne mu, so da haka dan yaro ya fantare ba ai bane misali kenan ake, amma duk kowa da yake suna kasan nan yaran shi ne duka shi.
To mai saurare, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na musamman a cikin wannan shiri da muka yi matakin tafarkin magabata fitowa na farko. Allah muke roƙo da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya shiryar da Dr. Ahmad Gumi ga aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a, ya kuma dawo da shi da duk wanda suka bi shi akan ɓata zuwa ga gaskiya, mu kuma ya tabbatar da mu akan gaskiya, kuma ya mana tsari daga zamiya ko talalabiya. Amin. Dan uwanku wanda ya shirya wannan shiri Abul Abbas Abubakar ibn Harun ibn Muhammad Salafi Asari, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tafarkin magabata, tafarkin gaskiya.